yayin da allura ke neman tono garma game da badakalar sayo makamai na tsohuwar gwamnatin da ta shude lamarin da ya kai hukumar yaki da cin hanci da zarmiya da dukiyar kasa wato EFCC miga komar da kan wasu 'yan Najeriya yanzu haka 'yan majalisar dattawan kasan sun ce suna nan daram a bayan shugaba Buhari na ganin kwato kudaden da aka wawuran wannan bayanin da ya fito ne daga bakin shugaban kwamitin ayyuka na musamman na majalisar dattawan Najeriya Senator Abdulaziz Mutalan Yako wanda ya bayyana haka ga manema labarai a Yola yace abin takeici ne abubuwan da ke fitowa yanzu a wannan badakalar wanda don haka ne yace za su ci gaba da marawa shugaba Buhari a yankurin da yake yi inda ko ya bayyana cewa
mu a matsayin mu sanatoci mu amince da tafiyar shugaban Buhari da wannan inda kaga abubuwan da suka faru nan wasu abubuwan kasan dai bai kamata ba a gaskiya kuma daidai ne a soja yana yaki bai za a sashi an baka kuɗi ka saya masa makamai baka saya ba aini na aikin soja da na san zafin abun ai kuma wannan ko kai dan APC ne ba kai ma Najeriya adalci ba
da ka dole ki da hannu akan shi
of course ka san sojoji na su kai rasa ransu akan wannan magana in ka san kokarin da sojan Najeriya yake kan wannan magana yanzu wallahi ba bin wasa bane
to kai majalisar ta me za ku wajen yaki da cinanci da shirin za ku
yanzu aikin da yake na kama mutane bisa dokokin da aka yi ne a da amma duk inda yace mu canza za mu masa canje shi kan goyon bayan mu fa yana da shi fa shugaban kasa a sosai yana da goyon bayan majalisa
to ko ina a kwana game da batun hukumar farfado da yankin arewa maso gabashin Najeriya wanda rikicin Boko Haram din ya daidaita hai layo dai ga ta bakin dan majalisar dattawan
saboda wannan shi sa muka yi North East Commission Development Commission yanzu an yi an karanta na farko an yi karatun na biyu dan su uku ake karanta ba majalisar ta fita zama doka an dawo da shi desk dina a yanzu haka ni zan karasa abun nan miyar saboda karanta shi idan aka sami commission albarkacin wannan commission majalisar na senate za ta iya ba ma commission din nan kuɗi ta appropriate kuɗi ta aika kuɗi wajen amma in babu commission kuɗin Najeriya ba za a iya amfani da shi a wajen ba sai akwai wani hukuma wani wato office na hukuma so wannan kuma zai kara kawo masa shi shugaban kasa sauki da zai ya ce mata ko ga ku sai ya ce mana ga kuɗin da yake son aika masa kuɗin wannan commission shi zai sa wanda yake so ya zama shugaban commission din shi zai sa fanda kuɗin yanda ya dace
to sai dai kuma yayin da wasu kungiyoyi ma ke su kan kamin da ake yi game da badakar sayo makaman da yanzu ake wa lakabi da dasuki gate masana haka shari'a na fa ganin ba a saba wa doka ba Barista Idris Abdullahi Jalo wani lauya ne mai zaman kansa a Jalin Gofar jihar Taraba
a matsayin kan dan Najeriya dole hankalinka zai tashi ganin cewa kudin da ya kamata a tai a so makamai dan a kawo sojoji su yaki an ta'adda da suka so rubuza wannan kasa gaba daya su kakkashe mutane su ko da garuruwa ya zan abin da za a zo na ana rabawa mutane don wani dalili na daban wannan zalunci ne mai tsanani wanda dole ne ita da kowane ɗan Najeriya mai kishi Najeriya hankali sannan in ka koma wajen doka dole ne da duk da aka tuhume ka da laifi sai an kai ka gaban kotu kotu ta tabbatar da wannan laifi kafin nan za a ce an kama ka da dukkan laifin da ake tuhuman ka da shi inda matsala yake kenan amma yana da kyau a bi ta yadda ake bi yanzu a nemi a samu wanda zai faɗa ma da abun wani cigaba ne na musamman sannan maganar a kafa ko wani hukuma mai zaman kanta don ta yaki irin waɗannan badakala ina gani ni ba ni da wannan ra'ayi saboda muna da hukumar EFCC muna da ICPC sannan muna da isassun dokoki a Najeriya
Barista Idris Abdullahi Jalo kenan wani lauya mai zaman kansa a Jalin Gofar jihar Taraba kuma yanzu jama'a sun zura ido su ga sunayen kuma da za a sake bankaɗowa a wannan cuwacuwar su yau makaman Ibrahim Abdulaziz Sashin Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.